الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو رانر ثلاثة وتر رمضان هنا ركوانا 22 ألف أريو هدو دا 40 ديو هجرية كميو هدو غوتن بيار شكرا تدبو ديو دا 21 ميلادية. Allah cikin ikon sa ya dawo da mu wannan karatu namu na tafsiri wanda muke gabatar da shi kullum a wannan masallaci na SCDA a area 11 Garki a Abuja, birnin tarayyar Najeriya, wanda muka fara daga aya ta 96 a cikin suratul Tauba. Allah ya kawo mu zuwa aya ta 112 a cikin surar mai albarka, wanda wannan shine zaman mu na 21 amma Allah cikin ikon sa karatu 19 sakamakon ruwan sama da ya hana mu yin karatu jiya da kuma mukaddima da muka yi ta ranar farko. Dan haka ya rage mana saura gaba ƙarshe a cikin aya ta 112, ita malam zai maimaita mana at-ta'ibuna.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
To a wannan sifa ta tara shine wal hafizuna li hududillah, da kuma masu kiyaye dokokin Allah. Al hifzu shine tawakhi baqa'u shay'i ko baqa'i shay'i fi makanihi alladhi yuradu an yakun, a tabbatar da abu ya tsaya a wurin a irin yadda ake so ya tsaya, shine al hifzu. Wa ana cewa kuma al hifazu. Ismu fa'il din shine al hafizu, jam'in kuma al-hafizuna jam'u muzakkarin salim. To abin da ake nufi da al-hafizuna sune waɗanda suke iya bakin kokarin su wajen barin abin da Allah yace a bashi a yadda Allah yake so a bashi. Sune mutanen da suka yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar yadda Ibn al-Qayyim a cikin Tariqul Hijratain wa Miftahu Bab as-Sa'adatain ya fassara wannan a cewa iyyaka uridu bima turidu hasaba ma turid, Allah kai nake nufi da abin da kake so in nufe ka da shi irin yadda kake so in nufe ka da shi. To yin haka shine yake tabbatar da al-hifazu ala hududillah ko al-hubbu hududillah. Wal hudud jam'u hadd, al-hadd kuma shine iyaka. Asali abin da yake raba tsakanin wuri da wuri, kamar a ce hurmi tsakanin gari da gari, haddi kenan, ana jam'in sa a ce hudud. To hududullah su ne abubuwan da Allah ya gindaya ya ce kar a yi ko kar a kuskura a yi ko a yi ko lallai a yi, wannan su ne hududullah. To ana so inda Allah yake so a ganka to ka yi kokari a ganka a wurin, inda baya so a ganka to ka yi kokari ka kaurace wa gurin. In kai haka to ka kiyaye dokar Allah kuma zaka shiga cikin waɗannan mutanen wal hafizuna li hududillah, masu kiyaye dokokin Allah. Ya zo a cikin hadisin An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad al-Ansari, Allah ya ƙara yadda a gare shi, mazala sama yake cewa ala wa inna li kulli malikin himan, to saurara, kowane sarki fa yana da iyakarsa da dokarsa. Ala wa inna himallahi maharimuhu, to saurara, dokar Allah ko dokokin Allah su ne abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar a yi ya haramta. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi a cikin Mafatihul Ghaib, a cikin At-Tafsir Al-Kabir, kamar yadda a tafsirin jiya muka fara gabatarwa ruwa ya hana mu karatawa, ya kalli kiyaye dokokin Allah da aka yabi masu yi, ya kalli dokokin Allah ta mahanga biyu, na ɗaya mahangar ibadat, na biyu kuma mahangar mu'amalat. mangar ibadat din shine duk wani abu da Allah yake so ya yadda da shi na magana ko na aiki wanda ake yin sa a fili ko wanda ake yin ibada ko to akwai na tilas kamar sallah azumi zakka haji ta bangaren sallah kai ta irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsaida ita kuma shine yinta da sharadanta da sunnoninta da mustahabbanta kuma akan lokacinta to idan kai haka ka kiyaye dokokin Allah ta wannan bangaren sannan azumi kai shi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai an ga wata kai kuma an ga watan ka dauka kakkake dauka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka da kaidar yadda za a yi sannan kuma kai suhur kai bude baki in ba da wata maslaha ta rashin lafiya ko wani dalili ba sannan ka kiyaye ƙarya ka kiyaye aiki da ƙarya ka kiyaye wauta saboda mallam ya da kaular zu sannan ka kiyaye surutu da babatu da daga murya ta ba gaira ba dalili ka kuma kiyaye maganar da za ta motsa sha'awa kuma ka kiyaye yin batsa ko ashariya ko fasikanci abinda duk za a iya kiransa fasikanci kamar gulma kamar tsugudidi daukar magana akai can ta rashin kirki wanda da larabci ake cewa annamima duka guje su saboda manzo Allah sai yake cewa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfas wala yasqab wala yasub fa idan sabahu ahadun aw shatamu fala qul inni sa'imun inni sa'im kai kokari ka tsaya wa daren ramadan ka nemi lailatul qadari man qama ramadana imanan wa ihtisaban man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to ka kiyaye dokar Allah kenan zakka kai kokari ka kiyaye ta irin yadda Allah yake so na daya ta shiga zuciyarka ka damu da ita kada har lokacin ta yazo ma baka yi shiri ba idan ka san watan da zaka yi zakka ya kusa kamawa to kafin ya kama kama yi shirin ka kawai jira kake kama sai dai in larura ta dan adam ko ta mantuwa wacce ta fitar daga sakaci kai ka zaci sai wata mai kamawa ne ashe wannan watan ne wata abuwa sarki kira kai ko tarin dukiyar ya sa har lokacin ya cin muku ba ku gama lissafi ba ko kuma wasu abubuwan an kasa gano su ana ta yunkurin sai kuɗi kaza sun fito har ya cin muku lokacin ya cin muku amma in ba haka ka sa ta a ranka ta yadda za ka yi shiri ka kafin ka zo don Allah ya zargi munafikai ya ce da sun so fita yaƙi da sun shirya walau aradul khuruja la a'addu lahu udda sannan kuma kai lissafin daidai karka so kanka abinda ake nufi da karka so kanka kada ka je a dukiyar ku a hada take kuna kasuwanci to sai zanto an aka batta a hada ta kai nisabi amma in kuka raba kowa ya dauta sa ba wanda ta kai nisabi sai kun fa dukiyar ta kusa shekara misali in raquma ne kana da uku yana da biyu to in dai suka shekara sai an fitar da zakka sai da kuka tabbatar sun yi wata 11 an kusa shiga na 12 sai kuka ce to kowa ya dauna sa to kaga babu zakka a uku babu zakka a biyu kasa akwai masu yin wannan dabara sai sun ga zakka ta kusa shikenan wani ga dukiyar sa nan tana nan ta kusa kaiwa zakka sai dab da lokacin zakkar sai kwashi wasu makudan kuɗi sai je sai gida ya sa niyyar zai tare a gidan ko kuma zai gyara shi ya shiga ba na siyarwa ba to kaga ya fidda wannan kuɗin daga zakka sai lokacin zakka ya wuce kuma sai ce bari ya siyar da gidan ya ma dai da da kuɗin ya ci gaba da juyawa ko ba komai fasantar tsin wannan ya cire to kaga wannan bai kiyaye dokar Allah ba sannan Allah ya baka ka zama kai ne amintaccensa wajen raba zakkar to kakkai san kai ka ce a bari in ɗauko ƴan uwana in ba su ai ƴaƴana ma suna buƙata eh to idan ƴan uwanka suna buƙata tattada cewa suna cikin wanda Allah yake so a bawa ba wai san ranka ka ba ka san ƴan uwanka fa suna da haƙƙi a cikin dukiyarka ba na zakka ba domin Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu suna da haƙƙi in suka tozarta kuma kana da hali ka bar su suka tozarta wala ka ji tsoron tsayawarka a gaban ubangiji kana da dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana da ya ta zo garin biyan kudin registration sai da sai ta siyar da mutuncinta saboda babanta ba shi da hali kai kuma kana da halin amma yau da gobe ta sa cewa ma sun san ba ta tasu kake yi ba kago mace in kana neman aure ka je ka kashe wanda za su yi maka hanya ninkin ba ninkin dan kudin ita ko wannan ka bar ta ta halaka ko ka bari ƴan uwanka ko ƴaƴan ƴan uwanka har sai sun fita sun zubda kimarsu da mutuncinsu sun yi roƙo ilama har sai sun je sun yi roƙon da Allah zai rubuta musu zunubi kai kuma ka ce da Allah ne wannan ba a zakka za ka ba su ba eh ba a cikin dukiyar da Allah ya baka ka ba su haƙƙi ne da su in ba ka baran alƙiyama sai Allah ya tambaye ka idan mutum a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka haƙƙi zuwa yanzu ma da mutum zai yi kisa bisa kuskure diya ta hau kansa ba fa kansa kadai ta hau ba har da duk wani wanda a shari'ance zai yi wuya ci gadansa shi ma sai ya kawo kuma a bisa tilas ba wai kara za ka yi in ka ga dama ka bayar ba dole ne za a haɗu aƙila su haɗu a tattara kuɗin saboda shari'a musulunci ta zo da tsari to sai ka ce wai ga dukiya za ka fitar da zakatu amma bari ka raba wa yayyanka da ƙannanka ka ga dai ba wanda za ka ɗau zakka ka bashi dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya kuma ya zo ya ce maka da Allah ɗansa makaranta ko wani abu ka fi sallame shi amma a cikin kuɗin Allah ka ɗauka na jama'a ka ba su to don me ya sa wannan dukiyar in kana da ita da yawa ban ce in misali ya zanto abin da kake da shi bai taka kara ya karya ba kuma duk wanda za ka ba wa ma dai bai fi ɗan uwan naka matsi ba kuma dama ba a nauyinsa ba a wuyanka yake ba sai ka ɗauka ka ba shi wannan ba laifi amma ban da ɗanka baya yiwuwa ka ba ɗanka zakka in kai haka kaso kanka duka dalilan da za a kafa hujja da su dalili ne marjuhi ba magana ce ta zakkar wajibi ba sadaka ce manzo Allah ya ce za ka iya ba wa ɗanka amma maganar zakka ba ka ba ɗanka ba to a sai ya zanto kai kuma sai ka ɗauki dukiyar Allah sai ka je ka ba da ita a inda kai kake so kuma Allah ya san zuciyarka akwai personal interest akwai wata manufa taka ta musamman da isa ka ba ko ka ɗau dukiyar Allah ka je ka ce za ka yi gwaninta da ita akwai wani ɗan siyasa ko wani ubangidanka ko wanda kake buƙatar wani abu a wurinsa sai ka tafi ka je ka ba ɗansa ko matarsa zakka mutum hamshakin mai kuɗi wai amma ka je ka samu matarsa ka ce hajiya to bari za a aiko miki da zakka wanda mijinta ya dame ka ya shanye a harkar kuɗi can kuma ga bayan Allah can dukiyarsa ce fa ka ɗauka ka ba kaga ka tsare dokar Allah ba Allah ba zai aiko mala'ika ko ya turo sarƙa daga wata jahannama mutum kana duniya ta ɗauke ka ba amma ran da Allah ya tambaye ka san da ba za ka iya bada amsa ba za ka ji ba daɗi to wal hafizina li hududillah shine wanda da dukiyar ta zo in bai sani ba zai tambayi masana ni ahlar yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi baya halitta ga mutum ya aikata wani aiki sai ya san me hukuncin Allah akan abin abin zai baka mamaki alhamdulillah duk lalacewar zamani a yanzu ana samun bayan Allah wa'anda idan maganar zakka ta zo ta katsantsan ɗinsu ya kai inda ya kai wajen ƙoƙarin su fitar da haƙƙin Allah a gefe guda kuma za ka samu wa'ansu inda ake munamuna sai wajen rabon saboda ai wata dukiya ce gani yake ba ta Allah ba ce taka ce don haka sai yadda ya ga dama da haka ba zai ma shigar da masana wajen neman shawarar rabon ba gani yake ayi to shi ma ai dama ce Allah ya bashi wani allocation ne Allah ya masa shi ma ya kamata ya wani ma fa bayarwa zai dan ta dawo masa dukiya gashi nan Allah ya faɗa al-fuqara wal-masakin wal-amil alayha duk mun kawo su to amma in ka zo ka zauna kai nazari kai ijtihadi ka hango wani ka hango wani ka tuno wani ka akwai wa'anda ma kiransu zaka ka ce na san kun fi ni kusanci da mabukata ga dukiyar nan kusa ta inda ya kamata ko kuma watakila hukuma ka ɗauka ka dankawa ka ce to in hukumar tana da wannan tsarin kuma tana iya rabarwa ko kuma ƙungiya ce ta addini mai rabarwa wani zai ce ni tsoro nake je in na ba su ba za su bayar ba kai dai ba ka bayar ba wannan kuma maganar ka shiga cikin niyya in dai ba wani abu ne ya bayyana a gare ka ƙararraba wannan ba aikinka ba ne to alhafizuna li hududillah ta bangaren zakka in kana so ka fito ta nan sai ka tsaya kayi ta yadda ko yanzu Allah ya tsiye ka kana da amsa sannan da abin da ya shafi jihadi fi sabilillah in aka ce jihadi farko abin da yake faduwa zuci shine jihadin makami lokacin da makiya Allah suka hana ku zama lafiya suka ce ba za ku yi addini ba suka ce ba za ku zauna lafiya ba suka kuma ce rayuwar ta kuma suna da ta cewa akan ta ba ku isa ku yi ta ba to a nan lokacin Allah subhanahu wataala ya yadda ku kare kan kuma Allah zai taimake ku kuma in dai kun kai adadi akan dai wai ku kadan ne ba za a ci nasara akan ku kuma Allah zai sa mala'iku su taimake ku domin ku samu wanzuwa da rayuwar da a cikin ta ake neman aljanna domin baka da jarin da ya wuce rayuwa in ka mutu fa gaba ɗaya ayyukanka sun tsaya a rayuwar ne kake fafutukar neman aljanna wani kuma yazo ya ce wannan rayuwar ma ba za ka yi ta ba saboda haka to jihadi shine a tashi a tabbatar da cewa duk wani abu da zai salwantar da rayuwa to an dakatar da shi kuma rayuwa ba addini ba rayuwa ba ce don haka wanda izo ya ce ba za ka yi addininka ba ba za ka bautawa Allahnka ba maƙiyinka ne wannan yaƙarka yake wajibi ne kai kuma ka tashi ka kare kanka sannan jihadi na tabbatar da tsorarriyar hukuma ta musulunci wanda ya kunshi adalci hatta ga waɗanda ba su musulunta ba suka yadda za a zauna lafiya da su a musu adalci wannan duka jihadi ne sannan jihadi ya kunshi yaƙi da dukkan wata ɓanna yaƙi da zalunci sawa'un da rubutu ko da magana jihadi ne yaƙi da jahilci jihadi ne yaƙi da talauci da gidadanci da rashin wayewa jihadi ne to idan ya zanto Allah ya baka basira da ilimi da dama ta yanda zaka iya yakar gidadanci da rashin wayewa to sai ka tashi kai amfani da salon da zaka gayyato mutane zuwa ga wayewa ta addini jihadi kake yi to ka kiyaye dokar Allah kenan sanda akwai wa'ansu azzalumai da suka hana mutane sakat kai kokarin yin abin da zai hana zaluncin su to jihadi kake yi sanda ka san akwai jahilci ko rashin addini a wani ƙauye ko wani gari ko akwai bid'o'i sun yi katutu ko laifuka sun yi katutu wannan aikin malamai ne da masu da'awa masu shiga lunguna da ƙauyuka ka tashi ka je kai jihadi ne akwai wanda shi ba shi da lokacin yin kuma ba shi da ƙarfin ilimin da hujjar amma yana da kuɗi to shi kuma idan aka zo aka gwada masa aka ce masa to a yanzu abin da yake damun mu shine matasa ba su san ciwon kansu ba ba su da bamir shine conscious kenan sun zama kaman dabbobi dabba ba ta da bamir da haka dabba namijin dabba bai damu da matarsa ba wani ma zai iya binta saboda bai damu ba ce ina ruwansa shi ma zai iya bin wata matar ba kiyaye dokoki da ka'idoji na insaniya ba sanin ciwon kai da sanin mutunci to ku kuma kuna da hanyar da za ku bi da hikimomi da dabaru da in aka horar da matasa aƙalla aka horar da matasa 100 to in suka gunsu abin to za su bazu cikin ragowar matasa kuma su yaɗa wannan wayewar ta sanin ciwon kai to amma kuma ba zai yiwu ba sai an samu inda za a tara su sai an kama haya sai kuma an shirya wajen sai an biya sai an ɗauko masana da ƙwararru waɗanda za su wasu su duba ɓangaren ƙwaƙwalwa wasu su duba ɓangaren lafiya wasu su duba ɓangaren addini wasu su duba ɓangaren nishaɗantarwa domin abin ya yi daidai to sai an ɗauko su su ma kuma sai an ɗan sai sun bar ayyukansu sai sun hawo abin hawa sai an sallame su to duka wannan akwai logistics an rubuta sannan bugu da ƙari su kansu matasan sai an ja hankalinsu an kawo su an ɗan sai musu abinci wataƙila ko akwai masu ɗan shaye-shaye ma dan a kwadaitar da su aka abin sai an dan karfafe su da dan wani wani dan allowance haka da za a ba su dai koda dan transport reinforcement ko wani abu ne mai kawai da haka, to sai aka tara kuɗi. Gashi mu muna da damar da za mu shirya, amma ga kuɗi kuma kuɗi ya kai wajen miliyan ɗaya. To yanzu za su iya sauke jihadin su, amma wannan kuɗin kuma shi zai janyo matsalar. Kai kuma kana da hali, sai a zo a gwada maka, gashi ka gani ka fahimta, amma sai ka ce cuta ta za a yi bazan ba, to baka kiyaye dokar Allah. Ya kamata in dai kana neman aljanna, to in kana tsoron za a cuce ka, zo da tsarin da abin zai tafi daidai, ko ka zo a yi da kai. In baka da lokaci ka turo wakili ya kula, ko ka ce to shikenan naga plan din, naga budget din, amma ban ga plan din ba, ina so a kawo planin din, kuma sa'an nan ina so a rubuto min financial report cikakke da video da audio a rubuce kuma don tabbatar an yi. A yi a kawo maka in an gama, gaban an sake zuwa kuma sai ka sake taimakawa. To kaga ka kiyaye dokar Allah ta wannan bangaren, amma kiri-kiri ka ce sai dai a je a mutu, to wannan kuskure ne. Akwai wani bawan Allah da yake ba mu labari cikin malamanmu masu da'awa, cikin yayyenmu da suka riga mu zuwa Madina, yana yawan shiga da'awar mazawa. Sai ka sai je samu wanda daga cikin yan uwansa ya ce, ina so a cikin albashinka, na san kana da albashin kuku, kana da albashin driver, kuma na san duk baka da su, dan uwansa ne na jini, baka daukar kuku baka daukar driver, kana yace ina so a cikin wannan albashin guda biyu ka ta daukar da guda ɗaya, naira 1015 ne a lokacin, yace duk wata muna so mu dauki malami, shi kuma zai dinga zuwa duk sati, zai sa ranakun da zai dinga shiga dajin da muka musulmantar da maguzawa, ya dinga koya musu yadda za su bauta wa Allah. Wannan abin da kake bayarwa shi kuma a dinga tura masa, ya zama shi ne albashinsa na wata. Sai ce, dama ni ina ta so muku magana, kun fata kura wa maguzawan nan fa, kun matsa musu ku kyale su mana, saboda an ce shi kaga ta wannan bangaren ba zai iya wannan jihadin ba. Shi malamin ya sauke nauyin da yake wuyansa, inda za ka ga irin wahalar da irin wa'annan mutanen suke sha. Wani lokacin akan su samu mashin, ba wai su za su hawa, ba su da mashin ɗin, akan samu mashin ɗin da za su ba wa malamin da zai dinga shiga lungun, wai gudun kan mutanen nan addininsu ya salwanta. Akan wannan za su je wajen wannan ya wulakanta su, za su je wajen wannan ya ƙi sauraron su, za su buga wannan ya ƙi ɗaga wayarsu. Ka ga mutum da mutuncinsa da kimarsa, shi a iya tsawon shekara bai taɓa zuwa ya nemi wake gwangwani ɗaya ko shinkafa gwangwani ɗaya ba, ba wai don bashi da bukata ba, amma ta wannan bangaren bai halatta ya roƙa ba. Yana da iffa, ya asabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Amma wannan addinin Allah ne, ya yarda sai wulakancin a idan kowa akan addinin Allah ya wulakanta, zai rubuto takardar ya zo ma a hana shi shiga wajen mutumin. Wani sai ma ya nemi iso, me yake tafa da ku? Wallahi da an fara bayan da Allah ita zuwa ga ƙarshe, me kake bukata? Ya ce to ga takardar, karanta gaya min me a cikinta. Haka zai haƙura ya ce to dama ranka ya daɗe ko alaji abu kaza ne a ciki, to zan duba an ga yadda za a yi. Sai a tasa ta a KIV, keep in view. In ku aka yi ta yana da nan basa, in ya dinga kira yana daɗewa yana daɗewa, bari in aka samu malami mai naci mai son lalle, sai an shigar da mutane addinin dai. Duk bayan sati ya bugo, wata na ɗaga zai algafarta malam, na fi san da wayar kafa, ina sane da na ce zan duba, sannan duk ta ƙare a ata ƙalilan wa akida. Sannan ana neman babur ɗin da za a siya naira 100,000, lalla sai ba da naira 15,000 ko 10,000 ko 20,000. Haka dai za a ce to a ajiye, a sake tafiya a nemo. To kaga muna da buƙatar a gaya mana me kiyaye dokokin Allah. Ba wanda zai baya son shiga aljanna, to ba wanda ya taɓa shiga aljanna yana kwance. Akwai wanda jarabawarsa sai da kuɗi zai shiga, a wanda jarabawarsa sai da sallah zai shiga, a wanda jarabawarsa sai da kamewa da iffa zai shiga. Kowa akwai inda Allah ya ƙaddara masa. To walhafizuna lihududillah, ta ɓangaren ibada kenan, da sauran ayyuka na alkhairi. Ta ɓangaren mu'amala kuma, ita kuma Fakhruddinin Razi ya kasa su biyu. Mu'amala kala biyu ce, akwai mu'amala da mutane game da abin da zai janyo musu alkhairi, akwai kuma mu'amala da mutane game da abin da zai ije musu matsala. Misali, abin da ya shafi alkhairi, kamar misali a ce abin da ya shafi harkar cinikayya, kaga ciniki in ma dai ka siya ka amfana da abin da ka siya, shi ma ya amfana da abin da ka bashi, ya ƙara arziki ko ya je ya ci abinci, kai ma kuma ka je ko ka ci abin da ka siya ko ka je kai wani alkhairi, kai wani amfanin da shi. To ko kuma ya zanto ka siya ka sa ko wani abu makamancin haka, ko kuma ya zanto mu'amala ce ta ƙaruwa, ka auri mace ka raba ta da gorantaka, kai ma ta raba ka da gorantaka, in kuma kana da wata mata ƙarawa kai ta ƙara cika kamalarka ta insaniya, ita kuma waccan da aka yi mata kishiya ta ƙara samun ladan haƙuri saboda jarrabawa, ka ƙara dangantaka da iyayenta, mu'ujiza ta Alƙur'ani da manzo Allah ta sake bayyana, kaga amfani ya karaɗe ko ina kenan. A sanadiyar auren a yi walima, akwai wanda a ranar ba don auren ba ba zai samu damar cin abincin rana ba, amma sanadiyar auren naku ya samu ci abinci. Akwai mai siyar da goro ko alewa da ya kasa la'alla ba don auren naku ba, da ba a siya ya amfana ba. Akwai kafinta yana nan mai yin kayan gado ko sauransu. Akwai wanda da cikon kuɗin naka zai cika kuɗinsa su isa zakka, wani kuma da cikon kuɗin naka zai cika ya je buƙatar asibiti, kaga amfani ya faru kenan. To ya zama wajibi, saboda amfani ne in za a yi harkar cinikayya da auratayya, a tabbatar da cewa an kiyaye dokar Allah. Ya zanto an yi ciniki na halal, a guji dukkan ciniki na haram, kar a ce da abin da Allah ya haramta a siyar, kamar alade da duk wani abu da ya shafe shi, kamar giya da duk wani abu da ya shafe ta. Wannan al'ayan kenan al-muharrama. Sannan kar a yi nau'in cinikin da ya haramta, kar a shigar da gharar a ciki, shi ne abin nan rufa-rufa ta yadda akwai rashin fito da abu fili. Kar a yi gabanu dukan hanci, a yi amfani da rashin sanin mutum a caka mar abu, shi ne al-gabanu kenan. Kada a yi annajashu, shi ne abin da ake kira wato kamar mu ce algushi dai da Hausa. Kada a yi tadlis, shi ne rufe aibi na abin da za ka siyar don ka samu ka shigar da shi, in yaso shi wata ɗin ya cutu shi kenan. Kara yi cinikin biri a sama ko kifi a ruwa. Kada a yi cinikin awon igiya wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Kar ka sai abin da mutane suke amfani da shi a lokacin da ake buƙatarsa, ka cutar da mutane kai kuma ka je ka ɓoye, a bisa bayanan da muka yi a baya na cewa al-ihtikar ga abin da yake nufi. Kar a ci riba, kar a tsawwala wa mutane, a sa musu tsadar da ba za su iya ba, kai kuma in ka je siya ka takure mai siyarwar, mutum ne yana sai da mahuci ko mafici, abin da ake fifita da shi, ka gan shi gaba ɗaya daman maficin nan bai wuce naira 2,000 ko 3,000 ba, ya ce maka duk ɗaya kaza, saboda kai kana ganin shi bai san darajar kuɗi ba, ka matsanta masa sai ya siyar maka a yadda ya siyo, ko ɗan abin da ya ƙara kaɗan ne, kaga ka kai shi ƙarshe. Kai kuma inda kai ne sai ka ƙure mutum, sai ya zama idza talu ala an-nas yastawfuna wa idza kaluhum aw idza kalu aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Kar a tauye mudu, wannan shine kiyaye dokar Allah. Wal hafizuna li hududillah, waɗanda suke yin haka suke kiyaye dokar Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan akan abin da ya shafi gani, kar ka je ka kalli matan waɗansu, kar ka yi magana da su sai a abin da ya halatta, abin da kai ma kake so naka haka kake so a yi musu. Kar ka ɓata ‘ya’yan wasu saboda mu'amala ta karatu ta haɗa ku, saboda kai lecturer ne a makaranta, ka zo shi kenan ɗalibai ka zo ka kawo musu, wai saboda kai kana da buƙata a gidanka kai da iyalinka, sai ka zo ka ce to ga hand out, dole sai an siya, wanda bai siya ba sai ya faɗi. Saboda ka san watakila ko hukumar makarantar ba lalle ne ko ta sa doka tana kiyaye dokar ba, ka cizguna wa ɗalibai, ko saboda ƙiyayya tsakaninka da ɗalibai kawai ka matsanta musu a aji, ka takure su, ko ka dinga cinye musu lokaci, ko ka dinga hana su lokaci, ko ka dinga hana su abin da a shari'a ya kamata ka ba su, ko ka dinga zagin su kana kyararsu kana hantararsu, saboda ka san dole ne su yi maka ɗa'a da biyayya. ko azo a lafta wa dalibai da almajirai kudi wai saboda biyan bukatar masu koyarwar su kuma wani ma a sanadiya haka zai fasa yin karatu kar ku shigo da sharadai da kaidojin da kullun suna mai da ku baya wanda suka ci gaba yanzu suna tunanin ya zai a fasa jarabawa ayi amfani da wani abu wanda yake alternative ko kuma kuna tunanin ya zai a take tsawwalawa akan abin da ya shafi jarabawa ha wannan ya za da ku duba yadda iyaye da lokacin kakanninmu suke wanda iya da yawanci wanda suka shiga jami'a za ga yawanci sun ci pass a turanci suka je suka remedial english suka bare ana nan sai wani ya ce a fasa wannan dan a rage adadin masu shigar kuma ana ƙara hayayyafa ana ƙara wayewa ana ƙara karatun kaga jami'a daya saboda sharadi na shedana da wani shaydani ya kirkira zaka tarar da mutum 80,000 sun nemi admission kuma slot din mutum 700,000 ne ko 800,000 ragowar bisa samu admission ba kuma jarabawar ta yi expire yanzu sun kara shekara ɗaya ta zaman banza in ma sata za su in ma me ba ruwan ku kuma hukunta sai dai tafi su abin da za a yi wallahi an ku musulmai ne ba ku kiyaye dokar Allah ba masu alhafizna li hududillah ta wannan bangaren su ne wa'anda to mun ji an ji wannan sharadan da aka kawo daidai ne ci gaba ne to barin wa'annan kuwa matsala ne ya zami da su in mun kiyaye wannan ci gaban ba zai yi akan maslahar mutum 800,000 a tozarta maslahar mutum 70,000 ba wannan ba daidai ba ne ba kiyaye doka Allah ba sai ka yi jam za ka shiga makaranta to ka yi jam din ka ci ka nemi admission din kana da requirement na secondary kana da komai amma slot din ya yi kaɗan to me gwamnati ta tanada me mahukunta suka ba wa gwamnati shawara akan cewa wa'annan da ake bari a rage wa'anda za su shiga daba a rage wa'anda za su shiga roƙo da maula a rage wa'anda za su shiga zaman banza a yi ƙoƙari a samu da wani abu da zai shagalar da su wanda yake da wannan tunanin su ne alhafizuna li hududillah wa'anda ba musulmai ba ka je ƙasashensu ka ga wallahi al'azim suna kula da wa'annan abubuwa in ma kana tunanin kar yaro ya sangarce ne in bai samu karatu ba ko baya karatu kuma za ta samar albashi amma kuma dan kar ya zama yayi daidai da wanda ya karatu za ta hana masa wasu damammaki dan ta kwadaitar da shi akan ya gane karatun shi ne zaba alkhairi idan mahukunta ne masu harkar custom masu harkar immigration kada maslahatka da ta iyalinka da ta aikinka ta sa ka dinga fito da ka'idojin da za su nesanta mahukunta daga bin gaskiya har ka sa ɗan kasuwa har ta sa ɗan kasuwa ya dinga tunanin wanda ya bi barauniyar hanya ya cutar da ƙasa ya hana ta rabanu akan ya bi hanyar gaskiya duk randa ya bi ta hanyar gaskiya ya shiga uku ya lalace ka sa ma ya fara shakkar anya ku gaskiya tana ci a ƙasar nan to in kai haka in kai musulmi ne kana da damar da za ka canja ba ka canja ba ka kiyaye dokar Allah ba ta fuskar mu'amala wajibi ne sai ka kiyaye dokar Allah ta wannan fuskar kar ka zama sanadin da za ka sa a yi wa shugabanni bore ka hana talakawa bin shugabanni yin haka kuskure ne sabawa Allah ne rashin bin dokar Allah ne wajibi ne shugabanni su gyaru wajibi ne talakawa su gyaru Fakhruddin Razi Allah ya ji kansa rama yayi bayani mai tsayi akan abin da ya shafi alhafizuna li hududillah to wa'annan mutanen su ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa bashiril mu'minina kayi albishir ga mu'minai albishir ga mu'minai wa'anda suka yadda da wa'annan sifofin kuma suke yin aiki tukuru domin tabbatar da cewa sun samu wa'annan sifofin to sifofin nan at-taubatu shine na farko ko masu yin ta sune at-ta'ibuna sai al-ibada masu yin ta sune al-abiduna sai kuma al-hamd alhamdulillah gode wa Allah wa sana'u alai sune al-hamiduna sai as-siyaha ko ya zama azumi ko ya zama jihadi ko ya zama neman ilimi da ba da ilimin sai kuma ar-ruku'u was-sujud sune as-salah sai al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sai kuma hifz hududillah to shin sai mutun ya hada wa'annan gabaki daya sannan zai zama cikakken mu'minin da Allah ya sai dukiyar su da rayukan su magana mafi inganci shine kowa akwai kasan da yake dauka manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari a manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ba wa sahabban sa labari yake cewa aljanna tana da kofofi da yawa, akwai wanda za a kira shi ya shiga ta kofar sadaka, akwai wanda za a kira shi ya shiga ta kofar sallah, akwai wanda za a kira shi ya shiga ta kofar jihadi, sannan akwai wanda za a kira shi ya shiga ta kofar kaza. Sai sayyidina Abubakar, wanda hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Imam Muslim a hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi, manzo Allah ya ce man anfaqa zawjaini min shay'in min al-ashiya'i fi sabilillahi du'iya min babin yani al-janna. Manzo Allah ya ce duk wanda ya ciyar da abubuwa guda biyu a wani babi daga cikin babuka na alkhairi, Allah zai kira shi ta kofa daga cikin kofar aljanna ta wannan alkhair. Dai fa man kana min ahli salati du'iya min babis salah, wanda ya zama shi masallaci ne mai yawan sallah za a kira shi ta kofar sallah. Wa man kana min ahli aljihad du'iya min babil jihad, wanda ya zama dan jihadi ne mai jihadi a bisa ka'ida ta shari'a a kira shi ta kofar jihadi. Wa man kana min babis wa man kana min ahli sadaqati du'iya min ahli sadaqa. Kaga manzo Allah sai ya raba, wanda yake azumi a kira shi ta kofar azumi, kofar rayyan. Sai sayyidina Abubakar ya ce ya rasulullahi ما على هذا الذي يدعى من تلك الابواب من ضروره تو بزيو اتي متين اكوي وندا تا كوته قوفا ذا اكراشي با وهل يدعى منها كلها احد يا رسول الله تي مز الله تي نعم وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر قري اكوي وندا تتا قوفوفن زي زو يشيغا كو انا انا كيرانتا ina fatan kai ma kana cikin su ya ababakar to akwai wanda zaka abidun ne تائب عابد حامد سائح راكع ساجد آمر بالمعروف ناه عن المنكر حافظ لحدود الله اكون ده يكي هكا تو وينن سوني السابقون اولئك المقربون اكون ده زكا يا سكا شيدا يا دان سام متلا ابيو هكا دي الله زي معاملنتي كوا غرغدن يدا يبوتاو الله غرغدن نيسا كما غرغدن كان ايكن وبشر المؤمنين كاي بشاره ga mu'mine. To anan sai wata fa'ida shine kun san a larabci a rubutun Qur'ani ba a yin kwama, ko an ayi rubutu ayi waqafi, ayi waqafi irin na kwama da ake cewa irin kwama wacce ta turanci ba a yi. Da haka aka ce at-ta'ibuna, a magana za ka tsaya kai shuru, kuma kowane sai mun tsaya mun numfasa mun yi bayani. Al'abiduna, as-sa'ifuna, ar-raki'una, as-sajiduna, al'amiruna bil ma'ruf. Amma da aka zo wajen al'amiruna bil ma'ruf, da aka zo annahuna sai aka ƙara wawu. Kun gani ko me yasa ba a ce at-ta'ibuna wal 'abiduna wal hamiduna wal raki was sa'ihuna wal raki'una was sajiduna wal amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar? To anan ita waw da kake ganin ta a larabci tana da wato tana da ma'anoni da nau'o'i. Akwai wawul hal, akwai wawul ma'iyya, akwai wawul ishba', akwai wawul za'ida, akwai wawul ataf, akwai wawul isti'naf, akwai wawul rubba, akwai wawul jama'a, akwai wawul ashabul khams, wawul asma'il khamsa, akwai wawul qasam, akwai wawul jaza'. To wasu malaman sai suka ce wannan ita ake kira wawu samaniya, wato wauce da take zuwa idan aka jero lissafi aka zo kan takwas. Ko dai a lissafi 1 2 3 4 5 6 7 sai a ce kuma da takwas, ko da za a ci gaba tara 11, in dai aka kai takwas to sai a sa wawu. Na haka sai sa kawai sai suka ga sunanta shine wawu samaniya. Ibn Ashur Allah ji kansa da rahama yake cewa wa qala jam'un min al-ulama dewa malamai suka ce innal wawa fi qawlihi wan nahuna 'anil munkari wawun yakthuru qu'a fi kalam al-arab inda zikri ma'dudin samin. Yawanci a larab shi in aka fada abu na takwas, to a cikon na takwas din sai an sa waw dan araba tsakanin 7 da 8. Haka Ibn Atiyya Allah ya ji kansa da rahama ya ambata a cikin al-Muharrar al-Wajiz, ya ambato daga Ibn Khalawayhi a cikin munazaratihi li Abi Ali al-Farisi. Wannan ya zo a nan a takwas din, sannan ya zo a lissafi ma misali kama a cikin suratul kahfi Allah ya ce sayaquluna
sayaquluna salatun rabi'un kalbun wa yaqwasun sarihun kalbun rajman bil ghaib
na'am
wa yaquluna sab'atun wa thaminun kalbun
hasbuk kaga anan salasatun ta aka ce rabi'uhum kalbuhum khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib sab'atun sai ace wasaminuhum tunda aka zo takwas sai a ƙara wawo to kaga wannan tunda an kawo sunayen ba wai jero lissafi akai ba sunayen lambobin aka kawo to haka zalika koda ma ba a jero lissafi ba ba a kawo sunayen ba idan dai takwas ta zo koda a ma'ana ne ana sa wawun din kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wasiqa allazina taqaw
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
نعم
حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
ko kalli balaga ta qur'ani hatta idza ja'uha hasse da mu'minan masu takawa suka zo aljannar sai aka ce wa futihat abwaabuha saboda kofofin aljanna guda nawa ne takwas ne futihat laha abwaabul jannati samaniya ko amma wuta fa kofofin ta nawa ne bakwai ne laha sab'atu abwaabin likulli babin minhum juz'un maqsum shi yasa da aka ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama futihat abwaab kaga ba ce na'am wa qala lahum khazanatuha
wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluuna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala
to anan kaga anan wa futihat abwaabuha can kuma futihat abwaabuha saboda waccan bakwai ne wannan kuma takwas ne to sai malamai suke ganin cewa in dai lissafi yazo kan takwas ko kirge yazo kan takwas ko ambato yazo kan takwas to in to ana kokarin araba su da wawun wannan ibn Athiyya yake cewa ya nakalto daga Abu Abdullah al-Kafif al-Maliki maliki bil qaf ba bil kaf ba yace wannan lugha ce fasiha ta wayansu daga cikin larabawa cewa in dai za su kirga za su yi kirge in an zo kan takwas sai an ƙara wawun kamar a ce wahidun ithnani salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun wa thamaniyatun sai kuma a ci gaba tis'atun haka suke yi imam al-qurtubi kuma yace a quraishi ne ma ba wasu ba su ne suka saba yin haka a irin yaran a irin tsarin salallarsin su to amma duk da haka wasu malaman kuma suna ganin cewa a sai dai a nemo wani dalilin amma da zaka bibiya hatta a cikin alqur'anin akwai inda ubangiji subhanahu wataala kawai ko ina ma ya faɗi wawun misali innal muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minat to hasbuka izuwa karshe ka ko ina an ƙara wawun wawun duk da cewa mafi yawanci ma in dai an kai takwas din za ka ga a Qur'ani ana yin haka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa asa rabbuhu in tallaqakunna daya biyu uku hudu biyar shida bakwai wa abkara kaga aka zo ta takwas sai aka ƙara wawu ko wa abkara da aka sai suke cewa sunan ta wawu samaniya to a wasu daga cikin malaman kamar yadda shi ibnu ashur din ya tabbatar a cikin at-tahrir wa tamyiz da yawa daga cikin malamai ta'arradu li hadha adh-dhikr imam al-qurtubi ibnu atiya ibn ashur da sauran manyan malaman da suke kula da abin da ya shafi a lugha shi yake cewa wa aqulu kathura al-khawd fi hadha al-ma'na lil-waw ithbatan wa nafya malamai wasu sun yi tabbatar wasu sun kore wa tawjihan wa naqda wasu sun kakka misalai wasu kuma sun warware misalan da wasu misalan da babu wal wajh indi shi amma ni abinda na tafi akan sa annahu isti'malun sabitun cewa ya tabbata anai fa amma fil ma'dudi as-samini faqad ittaradat al-ayat al-qur'aniyya al-mustadall biha wa la yuribuka anna ba'd al-muqtarani bil waw fiha laysa bi samin amma kakkada mu akwai wurin da zaka iya ganin ba haka bane ba fil iddati li anna al-ibrata bi kaunihi saminan fi adh-dhikri la fi ar-rutbati wa amma iqtirani al-waw bil amri alladhi fihi ma'na as-samini كما قالوا في قوله وفتحت ابوابها فان مجيء الواو لكون ابواب الجنه ثمانيه فلا احسبه الا نكته لطيفه جاءت اتفاقيه وسيجيء عند قوله تعالى في سوره الزمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وجمله اذوا قشن دي ابن دا يامبت فما دد هكا با كما كارس فتت ده وتا فائدر ده حكمه تا لغه ده زاك ايه تيوا تانا ديه دغ سين دليلن دا يسا اكا كاو واون دين نا a jumlace ne jama'a wayannan sifofin guda takwas ya kamata ka rubuta su a cikin zuciyarka inda hali ka samu wani abu ka zana su da zaka dinga gani shin an hal ana ta'ibun hal ana abidun hal ana sa'ihun hal ana abidun hal ana hamidun lillah hal ana sa'ihun hal ana raki'un hal ana sajidun hal ana amirun bil ma'ruf hal ana nahin 'anil munkari hal ana hafizun li hududillah to inde ka cika wayannan tolalle bisharar kana cikin su wa bashir sabirin ay wa bashir almu'minin kana cikin mu'minai na haqiqa insha Allah Allah ya sa mu dace na'am
ma kana min nabi wa alladhina amanu wa
كان الله
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم
صح أولا درس زام قوي إرن يدى شريعة تكاو دليل قائدة ta nema wa mushrikai gafara ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim da musnad al-imam ahmad da al-mustadrak da al-musannaf na abubakar ibn abi shayba al-imam ibn jarir at-tabari ya fitar a cikin tafsirin sa ta hanyoyi daban-daban wanda a ciki akwai ta hanyar sa'idu ibn al-musayyib daga babansa al-musayyib ya kuma zo ta wata hanyar daban wacce take bada labari da kuma kissar rasuwar Abu Talib baffan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin da mutuwa ta zo masa to ya zo dab da zai mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zo ya same shi yace masa ya baffana ka faɗi kalma ɗaya ni kuma nayi alƙawarin zan zame maka ma'ana zan tsaya in kare ka da ita a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala wani arwayar Imam Ahmad a lafazin Imam Ahmad kenan cewa da khala annabi sallallahu alaihi wasallama wa indahu Abu Jahal mazala sama ya shiga wajen Abu Talib a lokacin Abu Jahil yana wurin da Abdullahi ibn Umayya yana dab da rasuwa sai manzo Allah ya ce ya ammu ya baffana qul la ilaha illa Allah kace la ilaha illa Allah kalimatun wannan la ilaha illa Allah kalma ce uhaju laka biha inda Allah ki azza wa jal zan tsaya maka a gaban ubangiji in kafa hujja da ita cewa kai musulmi ne sai Abu Jahil yace da shi da Abdullahi ibn Abi Umayya sai suka kalli Abu Talib suka ce ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib yanzu barin addinin kakanmu zakai Abdul Muttalib kakanka zakai Abdul Muttalib maza Allah yana masa magana su ma su ne masa magana ne ruwaya ce falam yazala yukallimanihi hatta qala akhir shay'in kallamahum bihi kamar da ya cika da ita shine ana ala millati Abdul Muttalib ni dai na yadda in mutu akan addinin Abdul Muttalib sai kuma ya mutu to kaga wannan za su yi wa manzo Allah su ma shamata kenan su masa dariya su masa gwalo to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna musu halacci sai ya ce la astaghfiranna laka ya kalli gawar Abu Talib din yace na rantse la astaghfiranna allamu lamul qasam astaghfiranna fi'lun mudari'in ne mabniin ala al-fath li-ittisalihi bi nun at-tawkid والنون نون التوكيد لا استغفرن نارن سينا ني مغفرا لك سبودا كاي كاي زن نيما مغفرا ما لم انها عنك ان دي با هنا ني اكاي اكاتي كا نيما با سو سي الله يتوكل ده wannan ayar ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين بي داتي ga annabi ba annabi ansa alif dalam ko dai dan a game duk wani annabi sai zama لاستغراق الجنس كوكو ما كان للنبي يزم دخول النعهدي أنا نفن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا هكا بيقداتي قموا منيب أن يستغفروا للمشركين سنما ومشركي غافرة ولو كانوا أولي قربة كودا مشركان ننكم مكثا تنسني من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم باين دليل كرر يا بينا cewa wa'annan mushrikan ƴan wuta ne ba daidai bane annabi yayi haka ma'ana ba girman annabi bane ba wama kana istighfaru ibrahim li abihi ko annabi ibrahim ma da yayi nema wa babansa da yace zai nema wa babansa gafara da yace la astaghfiranna laka to wannan cewa zai nema masa gafaran ba wani abu ne yasa ya faɗa haka ba illa an maw'idatin kawai dai alƙawari ne wa'adaha iyyahu yayi masa saboda yana tsammanin Allah zai shirye shi kafin ya mutu kenan falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa mahaifinsa makiyin Allah ne ya mutu bai yi imani ba tabarra'a minhu annabi Ibrahim ya zara hannunsa daga shi bashi ko kuma illa an maw'idatin alqawari ne wa'adaha iyyahu yayi masa yayi baban nasa dan ya ja hankalin baban ya musulunta ko kuma saboda illa an maw'idatin alƙawari ne wa'adaha uban yayi iyahu ga annabi Ibrahim yake cewa to naji tunda ka matsa zan musulunta to sai baban yake musulunta Allah sai ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah da tabayyana qarara cewa makiyin Allah ne to tabarra'a minhu sai ya barranta gabaransa inna ibrahima la awwahun halim lalle annabi Ibrahim ne yawan tasbihi ne da koma zuwa ga Allah kuma mai hakuri ne wama kana Allahu li yudilla qauman ba zai yi Allah ya batar da mutane ba ya bar su bata ba'da izhadahu bayan gashi ya shiryar da su a tayi bayyana lahum ma yattaqun sai ya saukar musu da dalilai na taqwa sai su kibin dalilan sai su kafarta inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne na dukkan komai da ka sani inna Allah lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir to wannan kadan muka ba a tarjuma da sababun nuzul amma insha Allah gobe za mu fadada bayani akan Abu Talib da bayanin wasu daga cikin asbabun nuzul din da aka faɗa na wannan aya amma muna da dan ragowar lokaci kadan akwai kadan daga cikin jagororin mu na wannan kungiya mai albarka da suka kawo mana ziyara bangaren social media inda kullum ina faɗa cewa su ne ƙashin bayar tafiyar da'awa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana su dan da'awar ta karaɗe duniya a sauke wa kowa uzuri to kuma yana yin kyau ne in ya zama da jagoranci to karkashin wannan kungiya ta mu mai albarka jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna akwai director na social media kuma zamu ce mukaddashi ko kuma director ruko na abin da ya shafi media ko director media akwai social media akwai media Alhaji Ibrahim Baba Suleiman wanda a cikin tafiyar tasa akwai ɗaya daga cikin ƴan gwagwarmaya kuma aliban ilimi sannan masu fashin baki akan al'amuran yau da kullun Alhaji Adamu At-Tahiru Kebbi wanda kuma mataimaki ne na National Director sannan akwai dan uwa Sheikh Muhammad Ahmad wanda shine National General Secretary akwai dan uwa kuma dalibin ilimi aboki shi ma Musa H Musa National Organizing Secretary akwai dan uwa kanin mu shi ma dalibin ilimi kuma matashin dan kasuwa kuma director na social media na Kano State kuma dan majalisar shi director na kasa Alhaji Awaisu Al-Arabi Fage sannan akwai dan uwa Naziru dan Jagale shi kuma mataimakin babban sakatare na kasa zan so ko minti ɗaya ne shi director ya gaisa da mutane da suke kallon mu kuma suke jin mu ko ina a duniya ko sallama sai yi wa mutane a madadin su Alhaji Ibrahim Baba Suleiman bismillah kafin mu zo amsa tambayoyi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ده فرقو انا من غيسو ايري تاديري مسلمتي واتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكرمكم الله منزو wannan wuri ne domin mu ji karatu Allah bai sa motoci sun bari mu iso da wuri ba mu yi nan wata rama mu bata haka da muka samu muka iso a daddafe domin duka mu baki ne kuma haka muka ni ne ma tuko motar amma dai Allah ya taimaka mun karasu so da farko muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya babu dama muka saurari wannan karatu mai tarin albarka daga wajen mai tarin ilimi da bincike wannan duka bai wace daga Allah muna godiya ga Allah Allah ya ƙara ilimi da basira kuma da kuke wannan saurare Allah ubangiji ya ba ku damar aiki da abin da aka ji kuma wannan harka ta buta social media abu ne an fara shi sannu ga abu ya zama abin da ya zama yanzu haka wannan zama da muka yi akwai kusan sama da mutum 20 da zamu zanna zuwa an jima bayan sallar isha'i duka ya za a inganta abu ne mu hada kafada da sauran kafafan sadarwa ta duniya wurin yada addinin Allah musamman wanda wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna take yi da haka ba abin da muke bukata gare ku illa ku taya mu da addu'o'i Allah ya mana jagora a yanzu an kawo lokacin da mutum iya kasar China Mala Abubakar Abdulsalam Babangwale yana tafsiri a nan iya can kan gadansa iya bude waya iya kallo abinda ka kalla a nan gurin ba za ka fi shi koda da sakon dai ba shi ma da shi ake yi kun ga duka wannan ayyuka ne na ci gaba shi yanzu wannan an rabu da shi yanzu abubuwan da ake ta kawowa sababbi suna nan tafi kuma za su amfanar Allah kuma ya mana jagora Allah ya muku albarka Allah ya bamu ladan abin da muka ji tare da ikon yi wannan ina ga a takaice akramakalla ya sallama da zan gabatar kenan Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam
an fita. To wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alkhairi. Kuma kamar yadda nake ta fada nake sake maimaitawa. Allah ya karfafe mu a tafiyar mu ta da'awa da bangaren agaji da kuma bangaren media. Wanda bana jin hidimar da malamai suke da dawainiyar da suke yi ta haura hidimar da ƴan media suke. Kullun abin yana bani mamaki sai ga ni da a ce kudi ne da ni to wallahi da ina da hanyoyin da na san ana bi a shiga aljanna da yawa daga ciki akwai harkar media kuma yanzu da muke ta kuka muke ta ciwon baki akan cewa an shigo da wasu tashoshi da bamu yi na'am da su ba ni san ban ga laifin tashoshin nan ba fiye da yadda nake ganin laifin mu duk abin da wata tasha ta yi tsayawa ta yi ta hana kanta bacci ta saka kuɗi ta inganta abin da mutane suke bukata kuma la'alla mu muka tsokano su muka bude tashoshin mu na addini domin ya attacking din su kenan su kuma sai suka yi mana abin da ake kira counter attack to mu ma still zamu iya musu counter attack din mu inganta tsarin medium alhamdulillah yanzu ana samun ci gaba da taimakon Allah kuma wasu daga cikin masu arziki sun fara gane cewa ga wata hanya ta investment abin nan sai da wayoyi ake yi ba dai kalkaluma aka buga ba amma a bisa hasashe na da nayi sama da kaso 95 bisa 100 na ƴan media kowa da wayar sai yake amfani don haka gurgurdan arzikin sa gurgurdan jauda da kyawun wayar sannan kaso 99 bisa 100 wannan a bisa hasashe na dukkan su skills din da kansu suka nemo la'alla ɗan kaɗan ne zaka iya gane cewa ko ta wata hanyar Allah ya sa suka je suka yi wata daura ko aka biya musu ko wani ɗan midiyan ya faɗakar da su ko wani abu kamar haka amma yawanci kowa da kansa yake zuwa ya koyo skills kan ina tuna cikin farkon wanda suka fara samun wayewar midiya akwai wannan bawan Allah a waisu sanda suka fara amfani da manhajar kiwi a lokacin a dai kafofin da'awa a Najeriya kakaf izala ce take yi ba wata wata targama har wanda ake cewa sun fi mawayewa akan internet mu dai mu muka fara yi izala wannan na magana Kano saboda daga Kano nake amma na san wata kila a wasu garuruwan ma ane yanzu to kun ga yadda al'amarin yake da kansu suke samu fasahar to abin da yafi wannan kuma shine a duk karatu ɗaya irin wannan da wahala kaga an kona ƙasa da giga ɗaya da wahala a kona ƙasa da giga ɗaya kuma sama da kaso 80 bisa 100 dukkan su ba malaman ne suke ba su ba da kansu suke siya kawai kai dai malami akwai wani wanda ba ma kai ka nada shi ba da kansa ya nada kansa wasu ɗan media ma ne yanzu ɗan media na ma faɗa yake da wasu akan sun zuwa su taya shi saboda shi so yake aljanna shi kadai dan hadama ya same ta kuma ga su mafi yawancin su talakawa ne na a nuna wa sarki to amma tare da haka yau da zan zo in tarar da ba ƴan media ba zan ce gaskiya a hakuri da karatun saboda ladan zai takaita ga iya nan ne ya ka wani lokacin karatun ma ba iya nan kadai ake wa ba har da wanda kake saran suna sauraron ka a can nesa so da ka wannan wata hanya ce ta investment da yawa mutane ba su gane ba wanda bai baka gaza ba a ce yanzu latest wire misali a iPhone a ce iPhone 12 Pro Max da za a ce ayi a ɗau karatun nan da ita kawai ne ce tun kai zai sa ba aka ba da taka ɗauka ni ba ta wada ita nake bincike misali in ita ce da ni to amma yanzu wanda za a ce masa a siya a yi irin karatu ya ce tab don dai tsabagen san duniya su ma a harkar da awon ma sai an saka abu mai kwaɗi to akwai wanda da ita suke yi ko baka je ka duba ka ga kwalitin video din ina so wannan bayanan a nafe su ko Allah zai sa wasu su fadaka gadget kawai na daukar irin wayannan abubuwan na streaming wala an kaje miliyan 1 ba ta hada maka su masu kyau ba to da yawa joint effort ne tsakanin malaman da su masu daukar wani lokacin 50-50 wani lokacin 80-20 wani lokacin 70-30 da haka ina ga muna tauye musu haƙƙinsu ma wajen gazar ta yi musu addu'a a wuraren karatuttuka da yawan su ba abin da yake hada ka da su sai a wajen karatun a tashi ma ka ce ma wani mun gode Allah saka are sai gobe dama magana shi zai kawo kansa wannan yana cikin larura ta tilastawa ji shi zai zo da kansa yi kuma iyakaci dai kawai kana buƙatar sanarwa ko wani abu ka buga masa wani lokacin karatun da zai zo nan din ma misali ya taho yanzu ko masallaci ne wani lokacin idan za su yi budget din su na abubuwa ba sa ma tunanin wani dan media kwatar siri za a zo su shi kenan alaran ma mu tura masa wani abu ya dan bawa iyalinsa a gida shi ko malam a tura masa wani abu ya bawa iyalinsa a gida wannan akan yi haka alhamdulillah amma dan media akwai wurin da wallahi dan media da kansa zai kawo kansa ya sponsor din kansa inda zai dinga kwana ma shi zai nemo wannan abin yana tayar min da hankali in na auna na gani talaka ne ba zan iya maganin wannan matsalar ba kuma korafi da roƙo suna cikin abubuwan da suke komar da mu baya shi yasa sai a kame baki a shiru ma ba ma a magana akan matsalar tunda a hakan Allah yana ba da ikon su kansu watakila sakamakon wannan hidimar da suke sai Allah yake azurta su da abin da za su yi akwai wanda watakila ba dan yana wannan din ba kudin motar yazo karatu ma ba zai samu ba. To gaskiya da wannan nake kira zuwa ga masu hali, dan Allah, dan girman Allah, ku hada kai da malamai da ƴan media akan ya za a inganta daukar irin waɗannan karatuttukan. Li an yahdi Allahu bika rajulan khairul laka min humri an'am. Allah ya shirye da mutum daya saboda kai, wani kawai ya ji wata na ko yadda za a gyara wata farilla, ko yadda za a bar wani sabo, ko yadda za a inganta wani abu na rayuwa, ya ji kuma ya zama malamin ne ya faɗa, kai ne sanadiyar yadawa. Wallahi ladan da zaka samu a wurin Allah watakila gaba ɗaya sallarka ma ba za ta baka shi ba. To dan Allah jama'a, a shiga ai investing a harkar media, a sai kyamarori na ɗauka, a sai wayoyi masu kyau, a sai computers, ga sunan latest computer yanzu an kai ko i9, yadda gidajen TV suke ingantawa, yaran nan namu suna da fasaha kamar aljanuwa ka suke afari. Yaro zai rabba dare ya yi abin da baturan da ya kirkiro abin ma iya abin da zai yi kenan. Shi kawai abin da yake bukata support. To a ringa tura su training. Alhamdulillah kungiya tana kokari kuma ana kara gaya mata, kuma ya kamata ta kara zage dan tsibi. Kamata a ce a shekara ƴan media ba su da wata seminar, da wani workshop, da wani round table discussion da za a yi musu ba, saboda kara inganta ayyukansu. Saboda suna ayyukan da na kamfanin nuka ma ba sa yi. A dinga sai musu data, a dan dinga tallafawa rayuwarsu. Idan za a tuna malamai da alarammomi, a kuma tuna da ƴan media da ƴan agaji, su ma da su rayuwar take tafiya. Allah ya saka musu da alkhairi. Ubangiji Allah ka sa ba abin da za ka ba su yarda da shi sai aljanna, kuma Allah ka sauƙaƙe musu rayuwarsu duniya da lahira. To mun dan cinye lokaci, amma ko minti goma mai amfani da shi mu amsa wasu daga cikin tambayoyi. Wani ya ce assalamu alaikum, malam tambaya ta anan, menene matsayin zato na sharri game da dan uwa musulmi bai halatta ba? Ubangiji ya ce walaula istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan. Me yasa da suka ji sharrin ba za su zatawa kansu alheri ba, su zatawa ƴan uwansu musulmi? Baya halatta kai munan zato ga dan uwanka musulmi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim ya rawaito suka ce iyyakum wadhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Ahir dinku da zato, zato shine mafi ƙaryar zance al hadith. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya taimaki malam. Tambaya ta nan ita ce kamar haka: malam, me hukuncin wanda ya manta yayin sallah da wandan da janaba ta same shi? Indai mani ne a jikin wandan, mantuwa kai sallah da shi ba laifi. Amma dai in kana sane ne inda yadda za ka yi ka wanke don ka ƙara inganta gana kowaka da Ubangiji, ba wai don maniyin irin ɓawansa baya bari a yi sallah ba. Nana Aisha ta ce ina wanke shi a jikin manzo Allah, ko in kankare shi a jikin manzo Allah, ko in ɓare shi a jikin tufafin manzo Allah sama, kuma ya fita ya je ya yi sallah. Kuwa lokacin ta ce kuma ina ganin shacinsa. Assalamu alaikum. Tambaya ta anan, shin game da zakatu alfitar ina iya bada kuɗi a madadin mudannabi? To mas'ala ce da malamai suka yi sabani. Malik da Shafi'i da Imamu Ahmad sun tafi akan cewa ba za a bada kuɗi ba, tunda manzo Allah ya san da kuɗin, kuma a lokacin akwai kuɗin. Amma manzo Allah ya ce a bada abinci, kuma sannan a cikin hadisi Abdullahi dan Umar ya ce tu'matan lil masakin ko lil fuqara, dan ya zama abinci. Wani in ka bashi kuɗin ba zai sai abincin ba, kuma cikin hikimar ta shine dan ya zanto miskinai sun samu abinci ranar sallah. To kuɗi kuma watakila wani zai je ya biya bashi ne, kaga bai ci abincin ba. To amma Imam Abu Hanifa yana ganin za a iya bayar da kuɗin a madadin haka. Ni shakhsiyan a ra'ayina, ina tare da jumhur gaskiya, bana gani, ni a ra'ayina bana ganin halaccin bada kuɗin, saboda hujjar da jumhur suka kafa hujja da ita tafi min ƙarfi. Amma kar a yi mamaki malamai masana ƙwararru su ba da fatawar ana iya ba da kuɗin, kar a ce musu jahilai. Wannan mas'ala ce da malamai sun tafi a kanta, kuma watakila su suna ganin cewa yin hakan sun kalli maqasid, manufa ce, ai kuɗin ma zai mafi amfani, kuma amfanin ake so ya isa. To amma dai ni a fahimtata, kuma ni ma ba wai na gina ta ne akan ra'ayina ni kaɗai ba, duba da abin da malamai suka rubuta, taƙaita akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗin ya fi, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Allah ya ƙara wa malam ilimi mai albarka. Malam, a taimaka a yi min ƙarin bayani akan salatul tasabih, wannan za ta ci lokaci ba yanzu ba. Salamu alaikum, Allah ya ƙara mana ƙarfin imani da ikhlasi. Amin. Tambaya ta ita ce, malam, ina son na yi istikhara akan mata guda biyu. Malam, ina son ka yi mini ƙarin bayani, shin kowace sai na yi sallah daban-daban? Yawanci mutane ba su fahimci mecece istikhara, wasu sun mai da ita kamar wani bokanci. Abin da ake nufi da istikhara shine roƙon Allah ya sa duk abin da za ka yi shine mai alkhairi, ya maka zaɓi. To sai ya zanto kuma ma an samu lasisi, Annabi ya koya musu a cikin hadisin Jabir ga yadda za su yi. To sai ka yi wannan. In ka yi kuma ba wai shar'i ne, in ka yi dole sai ka ji abin ya kwanta ma a zuciya. Kawai in ka yi istikharar, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, izuwa ƙarshe ka gama da kai sallah raka'a biyu ta nafila, kuma kai addu'ar lokacin da ka zo ma cewa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, ba sai ka faɗi sunan al'amarin, in ka halarto a zuciyarka ma anna hadha al-amra, kawai ka hango waccan ta can unguwar da waccan ta can unguwar, to shikenan magana ta. In kuma ka ga kana da ƙwarin larabcin da zaka iya haɗawa, ka ce anna hadha al-amra a'ani auren wance ko wance, wanda kuma is unnecessary, ba dole bane. Da kaga a cikin hisnul mutum an ce sai an sa in bracket, ma ai aka sa ma'ana ba wai nassin hadisin bane, anna hadha al-amra khairul li fi dini. In Allah ya ga dama cikin ikonsa, tun da wuri sai ya sa ma nutsuwa akan abu ɗaya. Wani lokacin dama kuma kana da nutsuwan ma kanka shiga istikhara, ba abin da zai canja. Kai dai kawai ka jira da wahala kai zaɓin da ba shine na alkhairi ba, shine ma'ana istikhara. Allah ya sa mun gane. Sai wani ɗan uwa yake cewa, please malam, my question is on contract in a situation whereby where you got to supply a company, let us say diesel, and the people from inside the company would tell you that they have their own cut in it, that on paper you will supply 100 liters, but in reality you supply 90 liters, so that 10 liters would go to those people inside. In this case, what should one do? Reject the contract or take it and do it the way they want? Because if you don't take it, they will get someone to do it. So what is the wrong with getting someone to do it? Is it compulsory for you to partake in that contract? It's an optional. And don't be afraid of poverty. Allah subhanahu wa ta'ala will sustain you and provide for you what is better. So you better be dutiful to the commandment of Allah. You better follow the sunnah, follow the kitab and sunnah. This is rishwa, it's a bribe. And if you go through it, if you do it, Allah subhanahu wa ta'ala will definitely punish you. So you better abstain from it, leave it. That is the commandment of Allah and that of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tambaya ta ƙarshe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya ƙara wa malam lafiya da ikhlasi. Ina da tambayoyi kamar haka. Ina son malam ya yi min ƙarin bayani akan Haruta da Maruta. To wannan sai wani lokacin. Na biya matsayin musulunci akan bayanin da nake ji cewa girgije da ruwan sama suna foaming daga koguna. Na uku, malam, me hukuncin wanda ake binsa azumin Ramadan na shekarar da ta wuce bai gama rama ba? To ina ganin shawara, saboda bayanin zai ɗau lokaci. Yau kuma ai mana abubuwa, mun BBC yau ma sun sake gayyatar mu, kuma ƙarfe 4 ne, daidai zuwa ƙarfe 4:30. To shi yasa ban ma iso masallacin ba sai kusan 4:40. Yanzu kuma gashi mun ɗan ci lokaci, bai kamata mu huce shida ba, saboda akwai wanda suke na nesa, domin musallam mutane safi. In Allah ya yarda, na yi alƙawarin zan amsa wa'innan tambayoyin, kuma dai ana watsawa hatta tambayoyin da ake amsawa. Malam su, Malam Abbas su, Malam Suleiman, su ne musu unwani, suna rubuta musu adireshi da kuma bayanai. Masu so sai su bibiya a shafuffukan mu insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ya Allah muna roƙonka muna kaskantar da kanmu a gare ka ya ubangiji Allah ka karbi ibadunmu Allah idan ka hukunta cewa wannan dare shine daren lailatul qadr Allah ka datar da mu ya Allah rauninmu Allah ubangiji kada ka dube shi Allah ka rangwanta mana Allah ka rangwanta mana Allah duk abin da muka gabatar na saba maka Allah mun saba maka ne ba dan mun zabi shedan akan ka ba Allah mun fi son ka kai muke so Allah mun kulla gaba da shedan yana rinjaye mu saba maka Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana ya ubangiji abinda muka gazzayi na ibada da bauta wanda zai kai mu zuwa ga yardarka Allah ka dube mu da rahmarka da jin kanka da tausayinka ka ba mu yardarka Allah ka sa mu na cikin bayanka yan aljanna ya ubangiji Allah karka shigar da mu wuta Allah kai ka halice mu ka san ba za mu iya jurewa azabaka ba Allah karka azabtar da mu ya ubangiji ka sa ranar mutuwar mu ta zama ita ce mafi dadi mafi kyau mafi alkhairin rana a gare mu ya ubangiji ka sa kaburburan mu su zama dausayi da fadama na aljanna ya ubangiji in ka tashi bayinka ka sa muna cikin bayinka da za ka yi musu inuwa ya ubangiji ka sa muna cikin wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba Allah duk wani bakin ciki na duniya da damuwa Allah ka raba mu da shi Allah muna neman tsarinka daga talauci Allah muna neman tsarinka daga tsiyacewa Allah muna neman tsarinka rashin lafiya Allah muna neman tsarinka daga cutuwa Allah muna neman tsarinka daga nunkufurci ya ubangiji duk wani mai sharri da zai nufe mu da sharri Allah karka bari sharrin sa ya same mu ya ubangiji kai mana katanga daga dukkan wani sharri Allah kai mana katanga daga dukkan wani sharri ya ubangiji bayinka ne mu masu nema a wurinka ba wani wanda muke kwantar da kanmu zuwa gare shi sai kai kadai ya ubangiji Allah ka ba mu Allah ka kara mana Allah karka tauye mana Allah karka rage mana ya ubangiji Allah ka ba mu Allah ubangiji ka ba mu cikin sunayenka akwai mai bayarwa Allah ka ba mu Allah kai ne mai kyauta mai kara kyauta Allah kai mana kyauta kai mana falala ya Allah muna roƙonka masu fama da matsala ta bashi Allah ka biya musu ya ubangiji masu fama da matsala da damuwa ta haya Allah ka yaye musu ya ubangiji masu fama da matsala ta rashin samun rabo da suke nema Allah ka ba su masu neman ƴaƴa Allah ka ba su Allah muna roƙonka akwai ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da ƙannanmu da almajiranmu mata waɗansu ƴan mata ne sun kai shekarun aure wasu zawarawa ne mazajen sun mutu ko sun rabu da mazajen Allah muna tawassuli da kyawawan sunayenka Allah ka hada su da mazaje nagari ya ubangiji samarunmu da mazajenmu da suke neman sana'a ubangiji Allah ka ba su masu neman aiki da neman matsayi da ƙarin girma a wuraren aiki Allah ka ba su ya ubangiji kuma ka ba su mata nagari duk musiba da take faruwa ta tabbarewar tarbiya Allah ka kare mu Allah ka kare mu ya ubangiji muna roƙonka muna ƙara roƙonka muna nanatawa Allah ka saukar mana da aminci a cikin ƙasar mu Allah ka saukar mana da aminci a cikin ƙasar mu masu tada ƙayar baya da ƴan bindiga dadi da masu kama mutane da garkuwa da mutane in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su ya ubangiji idan ba masu shiryuwa bane Allah ka saka mana zaluncin da suke mana Allah kai mana maganin su Allah ka shiga tsakaninmu da su ya ubangiji Allah ka shiga tsakaninmu da su hukumomin mu da gwamnatocin mu Allah ka sanya musu adalci a cikin zukatan su Allah ka sanya musu tsoranka wajen jagorantar mu Allah ka ba su hikimar da za su jagorance mu da ita azzaluman cikin su ubangiji Allah ka shirye su wanda ba su shiri ba Allah kai mana maganin su kuma ka saka mana danne hakkin mu da suke yi mu kuma talaka Allah ka ba mu ikon yi musu da'a da biyayya Allah ka kyautata tarbiyyar mu ka inganta ta Allah ka shirye mu ka shirye matayenmu Allah ka tsare mu ka tsare matayenmu Allah ka tsare mu ka tsare ƴaƴayenmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وينن باقي da suka kawo mana ziyara ubangiji bayinka ne suka biya musu bukatun su Allah ka san abin da suke so Allah kai musu Allah ka mai da su gida lafiya Allah ka ba su ladan da kake bawa bayinka wanda suka kyautata Allah ubangiji ka sanya musu hikima a cikin zukatun su Allah ka karfafe su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته